sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu duba kalubalen tsaro da ya bullo kai yayin sake zaben gwamna a jihar Adamawa, inda ta kai an ci zarafin wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS. To madalla, biyo bayan cin zarafin da wasu ƴan bangar siyasa suka yi wa wani babban jami'in hukumar tsaro ta DSS, biyo bayan rudani da ya dabe bai sake zaben gwamna a jihar Adamawa, wannan faifan bidiyo yayi ta kai komai a yanar gizo, inda ya ji hankalin hukumar tsaro ta DSS a matakin ƙasa baki daya. A wata sanarwa da ya aika mana, kakakin hukumar DSS na ƙasa Dr. Peter Funyaya ya ce tuni sun kaddamar da bincike dan gano gaskiyar abin da ya faru. Wannan kuma ya sake ji hankalin masana tsaro a Najeriya. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu ya bayyana abubuwan da ke faruwa matsayin masu tada hankali.
Wato Mallam Hassan, abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tada hankali, wanda kuma akwai alamun cewa bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka, daga jami'in hukumar zabe da kuma waɗansu jami'an tsaro kai karya doka. Dangane da shi wannan jami'i na hukumar bincike na cikin gida wato SSS, dalilan da yasa aka kai mai hari, aka yi mai harin fito fili ba, amma in zaka tuna akwai takaddama tsakanin bangaren ci gwamna mai ci wadda ke ƙarshen jam'iyyar ita PDP da kuma jam'iyyar Adawar, wadda kusan mai takaranta take ikirarin cewa har ma aka samu wani jami'in hukumar zabe a yayin da ita cewa ita take zaben. To daga baya mun ga matakin da ita hukumar zabe ta dauka a wurin cire da kuma dakatar da duk wani wanda jami'in ta ne a jihar, ta kuma tsayar da tattara bayanan da kuma duk wani abu wanda ke da nasaba da shi da zaben. A ƙarƙashin wannan ne muka ga alamar duk da yake babu tabbaci cewa shi wannan hukumar wato Resident Electoral Commissioner din wanda shi ne ya yi hanzarin aiwatar da ita takarar APC a matsayin taki zaben nan. To kaga dukkan wannan ya saba madako sako, mai yiwuwa kila shi wannan jami'i na SSS abin da ya shafe shi kenan, shi ma irin wannan na kusan koma baya shi Resident Electoral Commissioner din da yazo aiwatar da ita takarar APC din, ai akwai jami'in dan sanda wanda ya taho tare da shi. To akwai yanzu jami'ai ma, mai yiwuwa kila har da shi wannan din, to pushing da maybe jama'a suka yi shi har ya kai ga abin da gani a cikin video. Amma dai abinda nake son nuna, ababe da yawa sun faru a Adamawa wanda ya nuna an saba ma doka, daga bangaren jami'an tsaro, bangaren wayansu daga cikin jami'a na hukumar zabe, kamata ya yi takatsantsan a yi bincike na kuddukud a gano me yake faruwa, kuma su wane ne shinke da hannu a wannan al'amarin, mayar da doka kuma tabbatar da cewa duk wani wanda ya saba ma doka an hukunta da shi.
A kwararre kan sha'anin siyasar arewa maso gabashin Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad, wanda ya kalli faifan bidiyon cikin nutsuwa, na mai cewar lalle kam wannan abu na da kare gwiwa.
Na ga video da suke ta yawo na shi commissioner zabe da kuma shi wannan DSS din da kuma duk abin da dai aka yi musu. To kaga a takaice wannan dai yana da kare gwiwan mutane ko kuma kare lago, domin kusan wannan zaben an zo ƙarshen zaben bana kenan, ga kuma inda abin zai kasance. Kuma ka san tun zaben da aka yi ana ta zargi kala-kala kan hukumar zabe sun yi ba daidai ba, jami'an tsaro sun taimaka ni ba daidai ba, wannan na Adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taba zaton zai zama haka ba. Misali, commissioner zabe dai ba hurminsa ba ne zo ya faɗi wanda ya ci zabe, sai muka zo muka gani ya faru, kuma ga jami'an sanda tare da shi yana ba shi kariya, ga kuma shi wannan jami'in DSS din an dauko shi, shi ma an ci zarafin sa, amma yana cewa shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kudi, yana magana wajen biliyan 2. Abun ba daɗi wani lokaci, abun kasan nan din Mallam Hassan maina kaina, sai ka ce ko za ka gora ni ma kawai kamar komai.
Duk da samun kalubalen tsaro, yayin zabuka ba wani sabon abu bane a Najeriya, amma irin abin da ya faru a jihar Adamawa, a cewar Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja, gaskiya abin na da daura kai.
To kacokan shi wannan al'amari yana da daura kai kwarai da gaske. Saboda ana maganin babban jami'i na tsaro sai gashi a hannun ɗan daban siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sa'annan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi magudin zaɓe an ci an ba da makudan kuɗaɗe ɗaruruwan miliyoyi kuma biliyoyi. Wannan abu yana da ɗaura kai ƙwarai da gaske domin shi wannan zaɓe na Adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone ko kuma gaba ɗaya ya afka cikin mummunan rudani kuma ana zarge-zarge hagun da dama sama da ƙasa akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an hukumar zaɓe suna so su murɗa zaɓen jihar Adamawa. Sa'annan wannan abu ya jefa zulumi da tunani a zukatan ba ma 'yan jihar Adamawa kawai ba har lahirin 'yan Najeriya. Amma babban abin bakin ciki ne kuma babban abin hakunni a ce babban jami'i na hukumar tsaron farin kaya irin wannan ya shiga cikin wannan al'amari. Sa'annan shi da bakinsa ya rika cewa an shirya makudi an ba da kudi da sauransu. Wannan wani abu ne wanda ita wannan hukuma da ma hukumar zaɓe da kuma gwamnatin tarayya suna da babban aiki a gabansu na su fito su yi wa 'yan Najeriya bayani su kuma wanke kansu.
To amma a gefe guda kuma masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abujan Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin hakan a matsayin wata izina ga shugabanni.
Wato izina ce ga shugabanni a ƙasar nan kuma duk inda shugabanni suke su sani cewa idan za a ci gaba da tsari wanda babu adalci a cikinsa kuma da yaudara amfani da dabaru kala-kala har da irin waɗannan dabaru na nan da nan fito da magana a ƙaryata a samu masu zaƙin baki su faɗi abin da za su faɗa amma kuma a ci gaba da danna gaskiya da adalci wanda wataƙila shi ne yake jawo irin waɗannan abubuwan. To a gaskiya al'umma ba ta iya zama lafiya ba. Wannan an kalli na mutum ɗaya kenan wanda wataƙila a tsakaninsu suka samu rashin jituwa sannan mutane za su iya shiga ciki su ma su ɗau matakai a kai. To idan ana tafiyar da al'umma a rashin adalci lokaci ne wanda Allah yake kyale jama'a su wa kansu hukunci ya ba su shugabanni irinsu su kuma su abubuwan da za su yi su yanke wa kansu hukunci. To mun fara ganin alamu a Najeriya idan shugabanni ba su ɗau matakai na gyara abubuwa ba cewa a tsakaninsu ma za su fara samun takaddama da za su rinka tayar da hankali suna yin wa'annan wato abubuwa na tofin alatsi ne. Ba ya hankali ba shine kuma al'umma take shiga gaba ɗaya wata rana sai ka ga ba hukumomi bane suke yakan kansu kuma mutane ne suke fitowa da kansu su rinka ɗaukan matakai na marasa daɗi. Ina ganin hukuma duk da ta fito ta yi wannan bayanin saboda an nuna ƙeyi-ƙeyi ga ma'aikacinta nan da maganganun da yake yi wanda tsakaninsu ne watakila ta jawo aka yi haka sai ta izina ta ɗauka cewa abin da ya faru shi ne rashin adalcin da ake gani yana faruwa ba kawai a wannan zaɓe ba, a wasu zaɓuɓɓukan da aka yi a da da kuma wanda aka yi a kwanaki da kuma wanda ƙasar take karɓa ta zauna a kai har a ci gaba da ɗora masu mulki a yanda aka ga dama. Idan wannan al'ada za ta ci gaba to wannan rigingimu za ku ci gaba da fitowa a tsakanin 'yan su masu wato hukumomin zaben da ma'aikatan zaɓe da masu tsaron zaɓe.
To shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka don gujewa akwai irin haka nan gaba? Dr. Hassan Gimba Ahmad ya yi ƙarin bayani.
Farkon fari jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne, ya riƙe mutuncinsa da martaban da aikinsa ya bashi. Kaga jami'an tsaro na ciki ba a sani su a inda suka san aiki. Jami'an tsaronmu a nan sun maida kakinsu ko kuma wannan sana'ansu ɗin hanyar tozarta wa mutane, don haka ya zamanto ba a tsoronsu domin kimansu ya zube. Kaga dai shi wannan jami'in tsaro na Yola Adamawa yanda aka titsiya shi aka bayi mishi dan karen duka kuma ake yi mishi tambayoyi irin tambayoyin da da shine kamata yiwa mara gaskiya amma sai aka mai da shi mara gaskiya domin sun saba mutane ba sa tsoron su yanzu daga mutun ya ga jami'in tsaro a zuciyar shi ya ga macuci azzalumi wanda zai yi amfani da sana'ar sai cuce shi to don haka nan farkon fari shi jami'in tsaro ya san cewa shi jami'in tsaro ne na al'umma ya rike kuma martaban sa kada kuma ya ha'inci ko ya zalunci jama'a domin yana da wani kafa na sana'a eh kenan na biyu kuma duk wanda aka kama shi da laifi a hukunta shi idan ba a hukunta mai laifi to ba ma dukan jami'in tsaro ba duk wani bannace da ta'annati da kake gani yake faruwa domin mutane suna gani ba a hukunta masu laifi shi yasa zaka ga mutum zai aikata don ya san babu abin da zai faru tun ba ma ce dan yana da uwa a murhu ba ko ya san wani babban ma'aikacin gwamnati ko kuma shi babba ne a gwamnatance zai ce ma ka san ko ni wane ne ba a hukunta mutum wai in shi babba ne wanda kuma a wasu wajaje muna gani kan cewa shugaban kasa ma bai tsira ba in ya taka doka na farko jami'in tsaro ya san shi amana ne wa al'umma ya kare su da martaban su to jama'a ma za su hungume su na biyu kuma duk wanda ya laifi a hukunta shi to mutane za su rage yin laifi
Dr. Hassan Gimba Ahmed domin jin bangaren hukumar zaben Najeriya kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min baicin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su kara cewa komai akan wannan batu ba Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya